عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم شوقا ومغرما وأعطنا خير الناس للسير صمما فهل يا ترى إني أنيخ ببابه وأمشي بتأديب لطه مسلما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة البشر سيدنا مولانا محمد المبعوث بالحق رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ينابيع العلوم والحكم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانا ما سوصرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مودة ساكسة دعاء وننشرنا من البركة نسير أني محمد صلى الله عليه وسلم. أساتين دي قباتا من فارة مغانا كنشي كرابير ta karshe a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya aiko shi, wato daga lokacin da yake shekara 35 zuwa lokacin da yake shekara 40 lokacin da Allah ya aiko shi. Kamar yadda aka fara bayani a wancan sati, a wannan shekaru Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina sha'awar komai sai ibada, saboda haka sai zama cewa baya komai sai dai zauna a mihrabinsa wanda yake cikin gidansa, wato gidansa da Khadija inda yake zauna a ciki a Makka, yana ibada baya komai sai ibada din. Daga baya da shekarun suka yi kusa da ya zama shi kai shekara 40, sai zama ba ma ya iya zama a gidan sai dai ya tafi wani waje, sai ya kasance yana inqita'i daga gida, sai ya tafi kamar yadda aka rawaita Bukhari ya rawaita cewa ya zo daga wajen sai da Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kusan aiko shi yana inqita'i, yana tafiya, yana ibada a gharu Hira'in, wato wani kogo da ake kira Hira a wajen Makka, yana zuwa yana ibada a wajen layaliya layaliya zawatul adad, wato wayansu kwanaki ke diwa ce zan dibi kwana kaza, wato halwa dai yanda muka santa a yanzu sai dibi kwana kaza, kwana 10, kwana 20, kwana 30, sai ji zauna ba zai fito daga wannan kogon ba, baya komai sai ibada sallallahu alaihi wasallam. Idan wayannan kwanaki suka kare sai dawo gida, in ya dawo gida sai da Khadija sai ta sake bashi guziri, da yake ita kasuwa ce tana da dukiya baya buƙatar komai, da abin da yake buƙata za ta yi masa, tana bashi wannan gudunmuwar, sai sake komawa yaje ci gaba da ibada baya komai sai ibada. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga shekara ta 40 a rayuwarsa, ya shiga shekara ta 40 a rayuwarsa, wahayi bai fara zuwa ba, bai fara ganin mala'ika ba, amma kuma ga shekaru sun yi watan Rabi'ul Awwal shekarar sa 40 daidai yanzu ne lokacin annabta, a wajen Allah an riga an nada shi annabi, amma ana buƙatar a bashi training na ƙarshe, a bashi training na ƙarshe wanda daga nan za a hala shi inda idan mala'ikan ya zo hankalin shi ba zai tashi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara mafarkai, sai fara ganin mafarkai masu ban mamaki, masu ban al'ajabi, abubuwan da ordinary dan adam baya iya gani sai shi yake gani. Har yanzu an rawaita a wajen Sayyida Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin Bukhari cewa da mafarki aka farewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi. Kuma idan ka kalli hadisin Annabi sallama na cewa shi mafarki na gari juz'i ne na annabta, in ka kasa annabta kashi 46 to mafarki shine kashi 1, ar-ru'ya juz'un min 46 juz'un min an-nubuwwa, in ka kasa annabta kashi 46 to kashi 1 mafarki ne. Ya abin yake shine an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shekara 23, wata 6 na farko mafarki yayi, shekara 23 ka kasa ta wata 6 guda nawa zaka samu, zaka samu wata 6 guda 46, to kaga wata 6 farko tunda mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, saboda haka mafarki shine 1:46 na annabta, to kuma shine abin da ya rage mana mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallama yana cewa ba a ƙarshen zamani zai zama lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasharat, zai zama annabta ta kare, mubasharat ne kawai za su kare, za su saura, wato an kasa annabta kashi 46 sauran gaba ɗaya ya kare da barin Annabi sallallahu alaihi wasallama duniya, kashi ɗaya shi zai rage, Allah zai wanzar da shi cikin mutanen kirki, shine ma'anar da Allah yake cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في عبارة ابن الصامت رضي الله عنه زيتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله يتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وليبا بكين سكي تاردسو با تاشن تاسورو تاردسو wanda suke imani da Allah masu tsoron Allah daga cikin su Allah zai musu albishir duniya da lahira yace ina tsammanin albishir din lahira inna aljanna ne amma menene albishir din duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi sharru ya salih yara al mu'min wa tura lahu ce kyawun mafarkin da mu'mini zai yi ko kuma ai masa saboda kaga wannan shine juz'in da ya rage annabta wanda Allah ya wanzar da shi cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara tunda an haife shi watan rabiul awwal to watan rabiul awwal da yazo wanda anan ne ya cika shekara 40 daidai sai aka fara ganin wayannan mafarkai to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ji wayansu abubuwa na qur'ani ta hanyar mafarki shi yasa zaka ga malamai suna ta tattaunawa cewa surar iqra ita ta fara sauka amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya iya surar fatiha tun kafin ya iya iqra me ya faru ko dai fatiha ce ta fara sauka to sai ga ashe fatiha tana cikin abubuwan da ya koya ta hanyar mafarki tun kafin ai masa wahayinta officially wato kamar wani document ne za a baka amma sai an yi ceremony an tara jama'a za a baka wannan document din amma lokacin da aka baka lokacin da ake kokarin preparing wannan document din sai aka gayyace ka office ka zo ka gani ga yadda yake sannan idan an baka document din a cikin mutane ga inda zaka sa hannu wannan memorandum ne za a yi signing da kai amma sai aka kira ka to kaga bai shigo hannunka da sura rasmiya officially ba amma dai ka riga ka san content din ka san me ya ciki tunda dai an riga an tattauna da kai to irin wannan abin ne faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da fadar Allah a wannan wata shidan da aka fara masa wahayi da wata shida ta cika sai watan azumi ya zo idan ka kirga daga rabiul awwal rabiul thani jumada awwal jumada akhir rajab sha'ban ramadan wata shida daidai yana cika an shiga ramadan tunda an shiga ramadan yanzu a fara wahayi shi alqur'anin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu daman autar ramadan Allah ya saukar da shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin Allah ya ce mun saukar da alqur'anin nan cikin watan ramadan wato daga lauhul mahfuz wa baitul izza gaba ɗayan sa aka saukar da shi a watan ramadan haka ma yake ce inna anzalnahu fi lailatil qadr mun saukar da shi ne a cikin wani dare ne darajar gaske wanda shi ne lailatul qadr haka dai duk ayin qur'ani in ka ba za ka sanar na cewa an saukar da qur'ani a wannan wata na ramadan to sako da shi gaba ɗayan sa zuwa baitul izza shine na watan ramadan din sannan kuma a watan ramadan din aka fara sako da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin yadda wannan abin ya faru yace tarana kawai sai naga jibrilu sai naga wani mala'ika bai san sunan shi ba a lokacin yace sai naga wani mala'ika naga mala'ika sai zo sai kama ni da ya rike ni sai ce mi iqra sai da ce mi shima ana biqara iqra sai ce ban iya karatu ba wato yi karatu daban ilimi daban kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karantawa baya nufin bashi da ilimi sallallahu alaihi wasallam sai ce bana karatu wato bana karantawa da rubutawa irin wannan process da ake yi na samun ilimi ai shi rubuta da karantawa ana yi ne dan a samu ilimi to idan zaka yi samun ilimin ba sai ka rubuta ka karanta ba fa ai kafi wanda ya rubuta ya karanta to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya buƙatar sai ya rubuta ya karanta sannan ya zama malami wanda bai gaji dukiya ba shi yake buƙatar ya je kasuwa neman ta wanda ya gada baya buƙatar ya je kasuwa neman ta sallallahu alaihi wasallam yace masa yi karatu yace masa ma'ana buƙara ani ban iya karanta ba na karanta ba na rubuta ban iya karanta da rubuta to idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya karantawa baya rubutawa amma an ce karanta ya ci bai iya karantawa ba har mala'ika jibril yana kama shi yana shaƙe shi dan ya karanta din menene hikimar Allah a wannan hikimar Allah shine Allah zai aika shi wajen mutanen da su ba za su iya samun ilimi ba sai sun karanta su rubuta to tunda ba za mu iya samun ilimi ba mu sai mun karanta mun rubuta to saboda haka sai a saka shi kan wannan process din na karantawa da rubutawa domin mu yi amfani mu ba dan shi ba amma shi baya buƙatar sai ya karanta ya rubuta sallallahu alaihi wasallam saboda haka jibril sai kama shi da ya kama shi yace fa abdani hatta balagha minni aljahd sai shaƙe na har sai da naji zafin shaƙarsa a jikina sai sake sai sake ni bayan ya sake ni sai sake ce ni iqra karanta sai ta ce mishi ma ana bukari aban iya karantawa ba sai sake kama annabi sallallahu alaihi wasallam nuhu sallam ya sake ce hatta balaga minni aljahd sai da naji zafin rukan da yau sai sake sake shi ya sake cewa karanta ya sake cewa karanta ya sake ce mishi ba ana karatu ma ana bukari ba ana karatu sai sake kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake shake shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafin shakarta sai sake shi sai ce mishi iqra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهي يا فارس وكاكينا كرنتا تسونن أبن جدنك كرنتا تسونن أبن جدنك من جرمة كرنتا تسونن أبن جدنك وند جرمة أن أدن تهنير كويل دشي تهنير القلم واتو ربطو دكاراتو شي دان أدن بزي إسامن كويل بسي تهنير ربطو دكاراتو وانن ينانون مهم منشي إليني أوجين الأمة saman dai musulmi saboda littafin mu da karatu ya fara sai ga ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai kuma ya bace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shi alaihi salatu wassalam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai fito daga Hira'in da sauri sai nufo gida sai nufo gidansa hankalinsa tashi ya ji abin da bai taba gani ba da irin wannan jiki nasa dai na dan adam bai taba ganin wannan ba bai taba ganin malaika ba saboda haka sai gida yana zuwa gida hankalinsa a tashi yanzu samu mata sa Sayyida Khadija radiyallahu anha yake mututtu akwai matsala me matsala yake mata kinji abinda naga kaza naga wani abu ya siffanta mata shi bai san sunansa ba a lokacin ya san malaika ma bai san shi ne malaika ba ni dai naga wani abu ga siffarsa ga siffarsa ga siffarsa gashi dai yazo sai kama ne shake ni sai kuma yake ce min wai ni karatu nace mishi ban iya karatu bai sake kama ne shake ni ya sake ce min ni karatu sace mishi ban iya ba sai kama karanta min wani abu yana cewa iqra ismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kinji abin da yake karanta min to anan zaka ga hikimar da ta sa Allah ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure mace mai shekaru inda a ce yarinya ce yar matashi yayi aure ta me kake tsammanin zai faru a ce lokacin da yake shekara 25 sai ya aure ta shekara 15 lokacin da yake shekara 40 a rayuwarsa ita a lokacin shekara daga 15 ta kai 30 kenan zai zama har yanzu idrakinta da rayuwa da idrakinta da masa'ib na rayuwa suna ƙasa da nasa sosai ba za ta iya taimakon shi ba a daidai wannan lokacin in ba yi sa'a ba abinda za ta fara yi shine sai ta kira kawayenta kamar yadda ta yi shawara da su lokacin da za a yi auren yanzu ma sai ta sake shawara da kawayenta kunji kunji abin da mai gida na yazo yake cewa daga tayi haka me zai faru wasu daga cikin kawayanta sai ayal jinu ne suka kama shi daga wannan shikenan shine wannan abin da ake cewa dead on arrival kenan mission din ya zama dead on arrival DOA mission din yana zuwa an kashe shi saboda daga cikin gidansa an fara jifansa da cewa aljinu sun kama shi daga cikin gidansa an fara jifansa da cewa ya haukace daga cikin gidansa an fara jifansa da tabin hankali to kaga an samu matsala kenan saboda haka Allah sai bai kaddara haka ba sai Allah ya kaddare auri matar da ta girme shi da akalla shekara 15 lokacin da zai kai shekara 40 a duniya a lokacin ita shekara ta 55 dan shekara 55 duk abin da ya kamata ya sani a rayuwa ya sani duk abin da ya kamata hanyar da ya kamata a bi ai handling issue ya sani saboda haka sai ta abin cikin hankali cikin nutsuwa da ya gama karanta mata duka to anan ta gane cewa ana buƙatar abubuwa da yawa abu na farko da ake buƙata shine shi hankalinsa ya kwanta kar hankalinsa ya tashi saboda kar a samu ruɗewa wajen ba da labar shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya prepare din shi akan kansa amma wannan wani sako ne wani mission ne za a bashi wanda ya shafi ƴan adam saboda haka dole sai an sako da shi ƙasa ƙasa daidai da yadda ƴan adam suke to daga nan ne zai zama muntalaq na yadda za a fito da shi kuma ƴan adam din kina tsammanin wannan ɗaya daga cikin muni sai su gane cewa a'a shi wani abu ne daban amma idan ya zama ta sama yazo da mun ta saman yazo a matsayin wani abu ne daban kamar malaika misali a ta saman ne yazo wani abu ne daban fa ai ba za a samu ma ba za a samu wannan intimacy inda za a yi communication ba ballanta na fahimci juna tun farko da mun malaika ne amma yanzu ta kasa za a fara dan adam ne irin mu daidai to daga yana dan adam din kuma sai a fara gani a ai ya fi mu kyakkyawan hali ai ya fi mu amana a ashe ma har akwai wahayi tare da shi wannan ma ana basharun mutlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid to daga nan sai a fara ganin ashe akwai bambanci har Allah ya kai mission din inda yake so ya kai shi saboda haka tunda ta gane akwai buƙatar wannan kwanciyar hankali saboda haka sai ta fara gaya masa cewa Allah ba zai tozarta ka ba Allah ba zai wulakanta ka ba innaka tukrid dayif innaka tukrid dayif tu'til ma'dum ta dinga gaya masa kyawun halayen sa da yake yi kana girma kana saukar baki kana ba wanda ba su da shi kana sada zumunci kana kaza ni wayannan halaye na kirki Allah ba zai tozarta shi ba sai ta kuntar masa da hankali sallallahu alaihi
Yeah.
kamu da sake dawowa mun tsaya inda Sayyida Khadija radiyallahu anha take kwantaro da Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali game da abin da ya gani don kar hankalin sa ya tashi in ya tashi ba da labari ya bar labari din ta hanyar da za ta bada dama a fahimci menene abin da ya faru da shi sallallahu alaihi wasallam bayan ta gama kwantar masa da hankali sai take masa abin da za a yi bari mu gani wannan abin da ya faru da kai wannan abin da kake gani har yanzu kana ganin shi yace har yanzu gashi nan ina ganin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita gida sai mala'ikan ya biyo shi har yanzu kana ganin shi yace har yanzu ina ganin shi to bari mu gani idan mala'ika ne ni zan gane in ma aljini ne zan gane sai da Khadija sai ta cire abin da yake kanta bari mu ce dan kwali sai yayi gashin ta da ta yayi gashin ta kikenan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani shi tambaye shi kana gani sai ce ya bace na daina ganin shi sai take mala'ika ne ba ba aljini ne saboda shi aljini ai ta kadari ne ko mace ta yayi gashin ta zai so ya tsaya ya cigaba da kallanta amma shi mala'ika baya kallon gare shi saboda haka sai ya bace sai to wannan abinda kake gani mala'ika ne to kaga ta wannan ba abinda zai yi wannan sai sibra ba abinda zai yi wannan sai da kasancewarta tana da shekaru koda ba malama bace kasancewa ta tana da shekaru ta ga abubuwa da yawa a rayuwa ta ji abubuwa da yawa a rayuwa ta zauna da manyan mutane to zai ba ta dama ta san yadda za ta yi irin waɗannan tasarrufa din ba tare da ta rube ba ba kuma tare da ta rube shi shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin hikima wanda ta sa Allah ya kaddara cewa ya auri mata mai shekaru saboda za ta taimaka masa cikin wannan aiki na isar da risalar sa ta annabci sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka ita sai da Khadija bata dogara da wannan ilimi nata ba bata dogara da shi ba sai ta ce wato tayi wannan ne a matsayin abin da ake cewa first aid a matsayin first aid bari mu dauki matakin gaggawa mu gane menene amma bayan haka sai a tafi asibiti inda za a je a gane asalin abin da ya faru saboda haka sai ta ce to ai akwai wani dan uwana ana ce mishi Waraqah ibn Nawfal shi Waraqah ibn Nawfal shi Nawfal din baban sa kenan dan uwan Khuwailid ne baban sa da Khadija radiyallahu anha saboda haka da ita da shi cousins ne amma shi ya girme ta da nisa saboda a lokacin ya tsufan da ma har ya fara rasa idan sa amma cousin din ta ne ba aminta bane kamar yadda naji mutane da yawa suna fada wajen fadin siya shi dan aminta ne ba shine aminna ta ba sai tace abinda za a yi shirya mata fi zo mu yi wani waje Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ita mata shirya sai suka fita sai suka tafi wajen shi Waraqah ibn Nawfal da suka je wajen Waraqah ibn Nawfal sai tace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta masa abinda kace mun ka gani shi kuma Waraqah ibn Nawfal me yasa aka je wajen sa abin da sai aka je jansa ana zamanin jahiliya kowa yana bautar gumaka a makka Waraqah ibn Nawfal sai ce a ba dai gunki ba ni ba zan bauta gunki ba saboda haka sai ta fi neman wanne ne addinin gaskiya sai ya sa a ya samu addinin kristanci shi kuma addinin kristanci a lokacin shine addinin gaskiya tunda shine addinin da Allah ya kawo annabi Isa da shi ba kuma wani annabi da ya zo bayan sa saboda haka shine addinin gaskiya Waraqah ibn Nawfal ya zama krista bayan ya zama krista ya koyi addinin har ya zama malami har ta kai ma ya iya yaren Ibraniyanci wanda shine yaren da Allah ya saukar da Injila da shi kai har ta kai cewa shi alaramma ne gangaren a Injila din dan har yana rubuta a ita Injila din da yaren Ibraniyanci a wancan lokacin kamar yadda za ka ga anan aramomin mu da su ba larabawa bane amma suna rubuta Qur'ani daga to shi ma haka yake malam Waraqah ibn Nawfal yana rubuta littafin Injila a wannan lokacin daga kuma da yaren Ibraniyanci tare da cewa shi ba larabe ne ba ba Ibraniye bane to haka yayi rayuwarsa har tsufa ya cin masa har zuwa lokacin da Allah ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka tafi wajen Waraqah ibn Nawfal saboda kaga Waraqah ibn Nawfal in terms of qualification zaka ce ya zama qualified mutumin da shine ya kamata ai consulting din sa irin wannan issue din. Saboda haka sai suka tafi. Da suka tafi sai da Khadija tace karanta masa abin da ka karanta min kace ka gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ce mishi kaji abin da na gani. Wani abu na gani haka gashi nan dai da fukafukai ga kamanninsa ya zo yana shaki ne yana ce min ni karatu. Nace masa ban yi karatu ba, yace min ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya karanta abinda waraqatun min nur, abinda mala'ika Jibril ya karanta mishi karanta waraqatun min nur. Da ga karanta masa sai ya ga wani irin yanayi ya kama waraqatun min nur. Farin ciki har da bakin ciki a lokaci daya. Farin cikin Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi gashi ya gan shi. Ya samu damar da zai imani da shi. Da bakin cikin cewa lokacin da risalar annabi Muhammad za ta girma ta bankasa baya duniya saboda da yake da rasuwa wannan lokacin. Saboda haka sai waraqatun nawfal wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-bishr yace hadha an-namus alladhi ja'a bihi Musa. Hadha an-namus alladhi ja'a bihi Musa. Wannan ai irin abin da annabi Musa ya zo da shi ne. Wannan ai shine abin da ya samu annabi Musa. Shi wallahi ku yake gani suke bashi bishara suna masa wahayi. Ai shi ma malaika Jibril ya gani wannan shine abin da ya zo maka. Hakika kai ne annabin ƙarshen zamani. Sai ya ƙara masa da cewa walaitani jaba'an indama yakhrujuka qaumuk. Kai ina ma dai a ce ina nan da ƙarfi na lokacin da mutananka za su kore ka daga garin nan in taimake ka. Shi mamaki ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai wani larabci irin na larabawa na cin ciki yace awa mukhrijiyahum yanzu mutanen nan za su fitar da ni. Sai waraqatun nawfal yace mishi ai ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face sai an yi gaba da shi an yi adawa da shi an kore shi daga garin sa. Ma man ahadin jaa billahi jita bihi illa audi. Ba wanda ya taba zuwa da wani abu irin naka face sai an yi gaba da shi an nasaba masa kiyayya an kore shi daga garin sa. Saboda ka tabbas mutanen ka za su fitar da kai daga garin nan. Na so a ce ina da ƙarfi na in taimake ka. Amma ke kama ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne haka kuma. Haka kawai ina zaman na sai wani abu zai zo mun cikenan sai a ce hazan na Musa da Isa bi Musa kuma sai a ce za a kore ni daga garin mu ina zaman lafiya. Annabi sallallahu alaihi lokacin a matsayin sa na dan adam har yanzu bai gama gane menene abin da yake faruwa ba sallallahu alaihi wasallam. To bayan an yi haka da shi da Sayyida Khadija sai suka koma gida. Da suka koma gida ana ta tunanin to wannan menene? Wannan menene? Ana haka ba a dade ba. Kawai sai waraqatun nawfal ya rasu. Da waraqatun nawfal ya rasu, wahayin da yake zuwa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai yanki. Ga waraqatun nawfal ya rasu balle a je a tambaye shi. Ga Jibril ya daina zuwa. Sai da haka ya kamata a ce magana ta kare kenan, shikenan magana ta kare. Tunda da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi. Ina zaman na fara ganin wani mutum da ban gane irin shi ba. An ce mala'ika ne sunan shi Jibril. Ga waraqatun nawfal ya ce mun za a kore ni daga garin mu. Duk dai ga abubuwa haka ba na ganewa. Amma ga Jibril ya daina zuwa. Ga waraqatun nawfal ya rasu. To ka kamata ya hankalin sa ya kwanta. To amma sai hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwanta ba. To abin tambaya anan shine tunda da hankalin sa ya tashi haka me yasa hankalin sa bai kwanta ba yanzu da abin ya daina faruwa. To anan zaka gane ashe isti'dadin sa na ciki isti'dadin sa ruhani na annabta ne. Wannan tashin hankali na farko ashe rashin isti'dadi ne jismani na jiki shine ya kawo shi. Amma ruhaniyan a ciki sallallahu alaihi wasallam shi ya san abin da yake faruwa kuma yana shirye da abin da yake faruwa kuma yana jiran abin ya faru. Saboda haka lokacin da wahayin ya dauke waraqatun nawfal ya rasu sai shi wancan isti'dadi ruhani din sai ya taso. Sai zama cewa yanzu kuma hankalinsa a tashe. To hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam a tashe har yana komawa garo sha'in yana tunanin menene wannan me yasa wahayin nan baya zuwa har dai da hadisan da suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana hawa kan dutse kamar zai jiho kansa ya tahawa min aljabal har ya kashe kansa saboda bakin cikin abin da yake faruwa na hayya ya kashe. Akwai dogayen maganganu na malamai a daidai wannan nukta wanda ya kamata mu kula da su. Daga ciki shine shin zai yiwu da annabi misali ala fardi cewa hadisin ayyayin hadisi ne cewa annabi sallama ya zo ya hau akan dutse ya kamar zai fado da kansa ya mutu saboda bakin cikin wahayi ya katse da bakin cikin yanzu bai san inda zai sa kansa ba shin zai yi da annabi a ce shi annaban Allah ne Allah ya aiko shi amma har yana da tashin hankalin da zai iya sa yayi tunanin kashe kansa irin abin da ake cewa suicidal thoughts a yanzu a wannan duniya wanda ba mutumin da yake samun irin wannan abin da ake ce suicidal thought sai mutumin da ya yanke kauna da rayuwa to mutumin da yake hopeless a rayuwa depression ya dame shi duk wata nau'i na masifa ya dame shi shine yake wannan tunani to zai yi a ce annabin Allah mursali kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ce har ya kai wannan mataki na tashin hankali zai yi malamai da suna cewa ba zai yi ba saboda haka hadisin dole ne a hukunci da rashin ingancin wannan hadisi saboda ba zai yi a ce annabin Allah komai tashin hankalin da yake ciki a ce har yayi tunanin ya kashe kansa ba wannan kenan a wani bangare kuma zaka ji su malamai suna cewa a wannan farashin isti'dadi jismani din a matsayin wannan annabta a matsayin ta na sabon abu a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka iya sa jikin a matsayin sa na dan adam amma ba ruhin ba sallallahu alaihi wasallam sannan shi imani kullun tare yake da shakka duk imanin da ba shakka a jikin sa to ya zama dogma duk imanin da babu shakka a jikin sa ya zama imani na taklidi amma imani na gaskiya wanda ba na taklidi ba kullun yana tafiya ne tare da shakka kaza haka ne ba haka bane sai kuma Allah ya haska maka sai ka gane ah haka ne sai ka samu yakini wannan shi yasa imani yake da matakai shine dalilin da yasa hasken imani yake karuwa ko ya ragu a wajen a wasu malamai wasu kuma sai imanin ne ma kansa yake karuwa ko ya ragu shine yasa zaka ji malamai suna magana cewa a imanin ma mataki mataki ne akwai imanul islam akwai imanul iman akwai imanul ihsan mataki mataki ne saboda haka annabi a matsayin sa na annabi a matakin karshe yake sallallahu alaihi wasallam tunda al'umma sa su ne suke hawa amma shi a matakin karshe yake sai da yake matakin karshe sannan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam amma jikin sa a matsayin sa na bashar yana da wani hadisi da yake cewa
Yeah, man.
Sirana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan hanya kawai sai ga Jibril bayan ya dade bai kin shi sai ga Jibril a zauna akan kujera a sararin samaniya amma ke kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hanyar gida sai Jibril ya ci gaba da bi shi yana tafiya annabi sallama shi Jibril yana masa wahayin suratu duha wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walil akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأن سورة كاسة وكتنا بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كر يدهم وأن فترة أك سامو باوهي أهم كان أربعين أك باوهي باوانا أبني بابن تاشهن كريبا يناتي مسجيوا أبنجي جن كيارن سيدا لوكسن سلو والها أبنجي جن كيارن سيدا تكي الدري لوكسن دا دهوي hakika ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba sannan ba tsanar kai ba bayan da yana kaunar ka yanzu kuma ya dawo ya tsane ka ba haka bane a maganganu dai masu dadi kamanta lokacin da ya same ka kana maraya kamanta lokacin da ya same ka baka da annabta ya baka annabta ai hakika ubangijinka yana son ka kuma wala sofa ya utaika rabbaka fatarda ai wato abinda ya tandar maka ya fi duk abinda kake gani kana da shi inna wato annabtar da aka baka da manzanci da aka baka da wannan wahayi da ake maka duk anai maka ne a danka wa mutane amfani akwai kai kuma naka wanda aka tanadar maka a lahira wanda ubangijinka yayi maka alƙawarin cewa in ya dinga baka har sai ka ce na gamsu hakika Allah na yadda yanzu dai na gamsu da abin da kai mun nan na gamsu ya ishe naka Allah haka yake nufin yayi maka saboda ita annabtar da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanci ai an bashi ne saboda mu kamar misali mutum ne yake da wani technical know-how yana da ilimin yadda zai gyara economy din Najeriya misali to amma sai zama cewa bashi da wani matsayin da zai bashi damar ya gyara to kaga duk ilimin sa ba zai iya gyarawa ba amma in ana so gyara sai a mai da shi shine minister of finance misali da an bashi minister of finance kaga an bashi rank an bashi office wanda zai yi wa jama'a amfani to kaga ashe wannan ministry da aka bashi ba an bashi ne dan amfanin kanshi ba an bashi ne dan amfanin jama'a dan amfanin al'umma to haka annabta take zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi ne dan amfanin mu an bashi ne dan ya isar mana da sakon Allah amma shi abin da aka tanadar masa wanda za a yi masa to yafi wannan to shine abin da wannan sura take gaya masa ba wanda aka rabbako ma kala wal akhiratu khairun laka min al-ula hakika abin da Allah ta handar maka ya fi duk abin da kake ganin ka samu a duniya har annabta har manzanci har komai da ka samu a duniya har wannan wahayi da ake zuwa ana kawo maka da jibril yake zuwa ana kawo maka wanda rashin sa kwana 40 ya tayar ma da hankali to har shi din ubangijinka ya tanadar maka wani abin da yafi shi amma sai yanzu lahira ba anan wala sai fa dika rabbaka wa ta'ala saboda haka sai kina masa tun a duniya ma ya same ka maraya amma ka duba wata irin tarbiya da ya maka wanda ba wani mai uba da ya same ta har kana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ba wani mai uba da ya same irin wannan tarbiya ya same ka cewa ba annabta tare da kai ya baka annabta to saboda haka ka gargata ubangijinka lalle abin da ya tanadar maka a lahira yafi wanda kai ka samu a duniya to wannan surar ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi wannan tsoran na baya ya dawo saboda haka annabi sai ya gida da sauri jibrilun kuma sai ya cigaba da bin sa bai fara bin shi ba ya cigaba da bin shi har gida din to tun daga wannan lokacin sai wahayi kamar saukarwar sama sai wannan sura ta sauka sai wannan aya ta sauka sai wannan aya da yake ba surori ne cikakku suke sauka ba ayoyi ne a cikin surori daban-daban suke sauka saboda haka sai wahayi ya dinga gangarowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo gida da gudu yana cewa zammiluni kullibeni wato saboda yana ganin jibril ya lullube shi da yana ganin jibril ana lullube shi sai wahayi ga wahayi lulluba ya ayyuhal muzammil sai ta sauko kuma min laila illa ya ayyuhal muzammil qul fa kun fa anzir rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rizqaka fahjur wa la tamnun tastakthir allullube shi ma wahayi da fa sauka ba har da wahayi lulluba ma sai da ya sauko ya kai wannan mutumin da kake lullube tashi kai sarda sabon ubangijinka yana lulluban an ce tashi sai sarda sabon ubangijinsa to ya zai bai san ta ina zai fara ba sai wata aya ta sake sakowa wa anzir ashiratakal aqrabin fara da mutanen gidanka fara da mutanen gidanka isar musu da wannan sako na Allah ta ina za a fara ne sai fara ga sai da hadiza to gafa abin da mutum ne yake gaya mu kaza 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 sai wata aya ta sake sauka fasda bi matuma wa aridanil mushriki inna kafayna kal musalihin allazina ja'aluna ma Allah ilahan ilahan akhar fa futa ka je ga gaya mutanen gari in ma sun istihza'i da kai karka damu futa baka saba baka ci ta zama ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai hankali ya kara tashi ga wayannan ayoyi suna ta sauka shi bai taba karatu ba farkon bayan da aka fara da shi an fara mishi da cewa ikra ne nace ni da ni karatu ba karatun nan ni bayan sa nake ba kuma an ce min ni karatun nan to kuma an fara min karatun nan gashi daga wannan sai wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayoyi da suka sauka yana kokarin ya haddace su kar su gudu sai kuma wata ta sake sauka sai kuma kuma yana karanta wannan yana kokarin ya haddace ta kar ta gudu sai wata ta ƙara sauka sai zama abin yi masa yawa sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sake kwantar masa da hankali sai wata aya ta sauka la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala inna alaina jama'a qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana ya rasulullah dina wahalar da kanka la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala dina wahalar da kanka kana karanta shi dan ka haddace ba aikin ka bane wannan inna alaina jama'a kai da ana tare kuma qur'anan nan yana wajen mu daga wajen mu ake kawo shin ma ka manta sai aka kawo sai a sake kawo ma balle ba za ka manta ba inna alaina jama'a mun dauki nauyin tattara maka shi wa qur'anahu mun dauki nauyin dawo maka shi lokacin da zaka karanta shi fa idza qara'nahu ka bari shi an karanta maka fattabi' qur'anahu sai ka karanta shi inda aka karanta maka sallallahu alaihi wasallam to haka dai akai ta samun ta tabu ana wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya soka to lokacin da aka ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabin fara da mutanen gidanka sai koi fara da mutanen gidanka to wane ne mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fil maqam al awwal sayyida khadija radiyallahu anha mata sa tace ai farkon mutanen gidansa radiyallahu anha daga sayyida khadija ayyansa da suke gaban sa sallallahu alaihi wasallam ayyansa a lokacin da sun yi aure sayyida fatima da yayyanta sayyida ruqayya sayyida ummu kulsum ba su yi aure ba sayyida zainab ita kuma ta yi aure a lokacin sai dan sa sayyidina ali wanda yake tsanin sa ne dan babba sa ne amma a gidan sa yake zaune sai bawan sa sayyidina harisata shi ma na cikin mutanen gidan sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara da su tunda da su aka ce fara sai fara da su sai ko duk suka musulunta duk mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta ibaka ji malami suna ta yawan tattaunawa ya fara musulunta a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane usiya sai da khadiji ta fara musulunta usiya sai sayyidina ali ne fara musulunta usiya sayyidina abubakar ne fara musulunta usiya wani ne fara musulunta matsala yadda take shine kamar yadda zaka ji masu takfiri wanda yake da kyau suna kassamawa da cewa wanda ya fara musulunta cikin maza manya shine sayyidina Abubakar wanda ya fara musulunta cikin maza cikin mata manya sai da haƙi wanda ya fara musulunta cikin yara shine sayyidina Ali bin Abi Talib wanda ya fara musulunta cikin mawali wato bayi shine sayyidina Zaid bin Harithata haka ake taqsimi to amma da wancan taqsimin na cewa ai ta sabani inda kuma ai wannan taqsimin na cewa cikin suwa ne sai haka kowanne daga cikin taqsimat din naqis ne kowanne taqsimi ne naqis saboda wato kowanne a cikin waɗannan mutanen da ake kirgawa alaƙar su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba iri ɗaya bace alaƙar shi da sayyida Khadija ba iri ɗaya bace da alaƙar sa sayyidina Ali sannan ba iri ɗaya bace da alaƙar sayyidina Zaid ba iri ɗaya bace da alaƙar sayyidina Abubakar kowa alaƙar sa iri daban-daban sannan addinin nan yanzu ne ake kokarin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na dan adam jiki ba a matsayin sa na wannan sirrin da yake tsakanin sa da Allah wanda kowa bai sani ba a matsayin sa na dan adam jiki shi ma yanzu ake kawo masa da addini saboda haka ba a yi establishment cewa idan zaka musulunta kiran ka zaka kace kace ashhadu an la ilaha illallah kace ashhadu an la ilaha illallah wa ta la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah a lokacin ba wannan establishment din yanzu ne ake kokarin saboda haka ba zaka iya warewa kace wani ne ya fara musulunta ta wannan sigar ba tunda ba haka aka musulunta ba a lokacin duk wanda ya ga abin da annabi yake ya kuma yarda shikenan ya musulunta misali sai da Khadija radiyallahu anha ita da ita fa aka je tambayo wai me ma'anar wannan abin ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani da ita aka je dan warakatun munafal ba ma maganar da ita aka je ba a da shawarar ta ma aka tafi sannan ita ce ma take wa annabi sallallahu alaihi wasallam albishir cewa Allah ba zai wulakanta ka ba domin haƙiƙa kai din nan kana ciyar da miskinai kana daukan nauyin marayu kana saukar baki kana sada zumunci saboda haka ba zai yi Allah ya wulakanta ka Allah ya kawo maka wani abin tashin hankali ita ce ma take kwantar da hankalin annabi to saboda haka kowanne a cikin su in ka kalle shi ga wani mutum ne da Allah ya san'anta shi musamman dan ya taimaka wa nasarar wannan risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin tun daga ita sayyida Khadija din matarsa Allah ya san'anta ta musamman dan ta zama ita ce matar annabin ƙarshen zamani da za ta taimaka wajen isar wannan sakon sayyidina Ali aka kaddara ya zama shine dan sa namiji karami wato tunda ba shi da ɗa namiji Allah bai kaddara wani cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzu ba dan da dan sa ya wanzu to lalle sai ya zama annabi kuma Allah ya kaddara ba annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda kamar yanda ya faɗa cikin hadisi lokacin da dan sa Ibrahim alaihi salam ya rasu yake cewa wallahi to Aisha Ibrahim da kana siddiqan nabiyya Ibrahim nan da ya rayu to da ya zama annabi ne gaskiya to kuma Allah bai kaddara ba to dole kuma ana buƙatar wani da yaro karami a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai taimaka cikin yara wannan risalar ta isa to da kace zama sayyidina Ali bin Abi Talib ana buƙatar bawa wanda shine za a dinga sashi ayyuka wanda shi ma za zai taimaka wajen isar wannan risalar sai Allah ya kaddara sayyidina Zaid bin Haritha kuma kowanne a cikin su yana da wata alaka ta musamman tsakanin shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce in ka ji ta ta baka mamaki wacce ka san kowanne a cikin su kamar ya ce ne wannan mutumin ina ma dai Allah ya aiko shi imani da shi kamar ya ce ne wannan mutumin ina ma dai ya zama annabi ne imani da shi to ko da dukkan su ba su faɗa ba shi sayyidina Abubakar kan ya faɗa shi sayyidina Abubakar ya sha tunanin cewa kai Muhammadun nan da dai Allah zai aiko shi wallahi da na yi imani da shi Muhammadun nan da zai zama annabi da na yi imani da shi shi ya sha faɗa to kowanne a cikin su lisanul hal din su abin da yake faɗa kenan wato Muhammadun nan sai da Khadija tana jin a ranta wannan mutumin da zai zama annabi da na yi imani da shi bawan sa sai ma zai bin Khadija da wannan mutumin da zai zama annabi da na yi imani da shi sai da Khadija wannan ba da yin kasuwanci ta yanke shawara wannan mutumin aure sa zai kuma daga zuwa ce wata narika da take mishi kai wannan abin ba zai yi zama addini ba zai zama malaika kaga shi shirye take da yake shi annabi ne take mana shi haka dan sa sai da Ali shi tsarewa ma shekara 6 yana kwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan Ina ganin mu je da ni da kai mu taimaka masa da dauki dan sa daya ka dauki dan sa daya mu rage masa nauyi Abbas yace lalle wannan shawara ta yi tare da cewa Abbas shi uba yake wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da kawunsa amma shi ba shi yazo da shawara ba Annabi Muhammad yazo da shawara ya kuma ce shawara ta yi yace to mutashi suka tashi suka je wajen sa suka gaya masa yace to in dai ba za ku dauki in dai ba za ku bar min aqil kuma za ku bar min tali to ku dauki duk wanda za ku dauka saboda haka shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki Aliyu shi kuma Abbas ya dauki Ja'far suka rage masa nauyi to to yazo kuma ya zauna tare da Annabi ga wannan kyawawan halayen saboda haka kowanne a cikin su a wannan lokacin a shirye yake da a gaya masa Annabi Muhammad annabin Allah ne ya imani da shi shi kuma Zaidu in ka kalle shi zaka shi Zaidu ya zo Makka ne ma a matsayin sa na bawa ko wani mutum ana kiran sa Hakim wanda jikan Khuwailid ne Khuwailid mahaifin Sayyida Khadija kenan to shi Hakim din nan ya je fatauci wani lokaci Sham sai gabawa sai ya siyo ashe wannan bawan da ya siyo a ba bawa bane mutane ne kawai suka zalunce shi wasu mutane ne suka haddashi a daji suka zalunce shi suka kama shi daga ya nemi taimakon su kamar za su taimaka mishi suka tafi da shi suna zuwa cikin gari suka ce wannan bawan ne suka saida shi to kuma sai aka yi sa'a shi Hakim a da yake wajen Sayyida Khadija saboda dan dan uwanta ne sai ya siyo shi da ya so Zaid sai ya zo da shi banda shi ya siyo wani bawa da ya dawo sai Sayyida Khadija ta je ta yi masa sanda zuwa da haka al'ada take idan ka je fatauci idan ka dawo sai a zo a yi masa sanda zuwa to ta dawo ta yi masa sanda zuwa sai ya ce to baki tsaraba a baba bari in baki tsaraba take tsaraban me zaka bani yake to ga bayi guda biyu na shi zabu wanda kike so ita zabi Zaid ita zabi Zaid sai ta taho da shi gida da ta zo da shi gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi an kwana biyu sai ce kai amma ba wannan nake ko da zaki ba ni shi da zan gida Annabi yake a bashi bawa ga bawa a cikin gida kuma dukkan su yake wa hidima ai da mamaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a bashi bawa ashe shi da abin da yake nufi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce to Rasulullahi na baka lokacin da ya zama Annabi yace na baka ana cewa an bashi sai ce mishi to kai bawa na yanta shi abin da yake so yake nan sallallahu alaihi wasallam kina yan taka amma da tunda in gonde yan ta bawa shine yake zama nake zama kamar uban gidan bawa zai zama kamar shine baban sa wala'i yana hannunsa bayan ya yan tashi a lokacin al'adar larabawa ce kai 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 tabanni wanda ake kira yanzu adoption yace bayan na yan taka kuma nayi tabannin ka yanzu ka zama dana kai ba bawa na bane dana ne hatta ganin abin irin wannan ba haka kawai kace a baka bawa da an baka kuma ka yanta shi kuma ka mai da shi danka zai to abin ya bashi maki har yanzu fa Annabi Muhammad na a lokacin fa Allah bai aiko shi ba yana mutum haka ba makamin annabta da manzanci a lokacin sai yanta shi da yanta shi Zaid sai ya ga wata irin mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa mai ban mamaki shi bai taba ganin dan adam yana mu'amala da mutum haka ba bai taba gani ba a can kuma garin su Zaidu ana nan ana ta neman shi ana ta neman shi saboda ya fita ne daga zuwa anguwa shikenan aka neme shi aka rasa ba san halin da yake ciki ba an sace shi har an sai da shi har an kawo shi Makka har an kyauta da shi idan sai da Khadija ita ma ta kyauta da shi ba duk ba sani ba to kaga yanzu da Zaidu baban shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yanta ka na kuma ita bannin ka inda a ce Zaidu bai ga abin da ya gani a jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ce ta tunda ka yanta ne ina so kai mun izini in koma wajen iyayena amma zai da bai haka ba ina wane shi ya tafi bar Annabi Muhammad ba zai iya ba tare da cewa a lokacin Allah bai aiko shi ba shi kuma a can Zaidu ana ta neman shi baban shi yayi kuka har ya gaji har yana waka a wakar ta sai yana cewa bakaitu ala zaidin walam adri ma fa'al ahayyun fayurja am ataduna wal ajal fa wallahi ما ما أدري وإني لسائل أغالك بعد سهل أم غالك أم غالك جرد ويا ليت شعري هل لك الدهو أو بطن فحسبي من الدنيا رجوعك لبجل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا أغرب إذا غربها أفل وإن هبت الأرياه هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل بابا سينا تواقع سورة أنسى يقتى ينا شيوى نايكوكا حرنا قجي سورة زيدو بان سمي إفاروها نشيقى ودى فاتن داو وسني كون هبورا والله ني باند تبس شيوى أساتي تشتينيكا كودو سيني هديكا إيدي بان سمي بزيدو yanzu a duniya ba ni da abin da nake fata nake buri kamar a ce yau ga Zaidu ya dawo in naga rana ta fito ta tuna mun da Zaidu in naga rana ta fadi ta tuna mun da Zaidu in iska ta kada ta tuna mun da Zaidu nayi bakin ciki har nage kuma na kasa hakura to ni dai nayi alƙawari cewa duk wani rakumi da nake da shi sai nayi amfani da bayan sa na cewaye duniya wajen neman Zaidu ni bazan gaji da yawo ba raƙuman nawa ma na tabbatar ba su gaji da yawo neman Zaidu ba ko in rayu ko in mutu tunda na san kowa dai mutuwa zai yi bazan fasa neman Zaidu ba zan ci gaba da neman Zaidu har mutuwa ta same ni wannan halin baban sa yake ciki saboda haka ya ci gaba da neman Zaidu ya ci gaba da neman Zaidu kullum yana kara kaina yana yawo wajen neman Zaidu shi ko Zaidu yana jikin wani mutum sunansa Muhammadu ba zai iya rabuwa da shi ba dai kashi dai baban nan da dangin sa suka ji labarin Zaidu fa yana can wani wadi da ake kira wadi Bakka sunan garin Makka kenan a wannan lokaci yana can wani kauye ana kiran garin wadi Bakka mun ji labarin sa a garin saboda haka suka yi ayari a wannan waki sai ga su a Makka suka zo Makka suna zuwa Makka sun ji labarin cewa dan uwan shi yana garin nan an bautar da shi Allah ya nuna musu ina yake Zaidu Zaidu ibn Muhammad a lokacin ya zama dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunan shi Zaid ibn Muhammad haka ake kiran shi Zaid ibn Muhammad kuke fada ku tafi gidan Muhammad sai suka same shi suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da yake tafi da mu dan mu ne wallahi ba bawa bane sace shi aka sai da shi annabi zan ce to ku sa ranku a inuwa ai anan din ma ba bawa bane ai an tsinta shi ai dana ne suka ce to mun zo mu tafi da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ba komai ina Zaidu aka kira Zaidu Zaidu ga wayannan mutanen ka san sai ce a kware ko wannan baba na ne wannan bijin nan kawo na ne dan uwan baba na ne wannan dan uwa na ne wannan kaza na ne duk na san su ce to ka ji Zaidu abin da suka zo sun ce sun zo su tafi da kai to zaka shirya ka bi su koko ni dai in zaka zauna da ni ba da matsala ka ci gaba da zama da ni amma in ka zaba ka tafi da su bismillah Zaidu ya ce a ina ai baba ku yi hakuri ku koma ni rabu da Muhammadu ai ba zai yi ba wai abun mawaki har a yanzu ba Allah bai aiko annabi Muhammadu ba a lokacin da ake wannan maganar balle kace annabtar ya gani a shi abar insaniyar ta annabi Muhammadu gara ita da yabi baban sa da dangin sa tare da cewa sace shi akai aka sai da shi shi ba bawa bane amma ya yadda ya rayu a karkashin Muhammadu a matsayin sa na maula wato maula bawan da aka yanta kullun ai kai masa kallon cewa wannan ya taba zama bawa ya yadda ya rayu a haka ko da wannan mutum ba annabi bane akan yabi baban sa yaje rayuwa yana da izza sa da komai a gare rayuwa anan yana entertain bawa a wajen Muhammadu Muhammadu da Allah bai aiko shi ba tukunna to kaga wannan mutum ai baya jiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi annabi ne yake to zan yi shawara ba wannan tsakanin sa da annabi Muhammadu yace Allah ya aiko ni yace to zan yi shawara a ba haka tsakanin sa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko haka dukkan su suke haka shi ma sayyidina Abubakar da ake cewa shi fara tafiya cikin maza haka shi ma idan ka kalla shi lokacin da Allah ya kwana ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sako da wa anzir ashira takal aqrabi aka sako da fa zabi ma tuma ya rasulullahi ka fito ka kai isar da sakon da Allah ya koko da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya kira duk mutanen Makka ya haukan dutsen da ake kira Jabalu Abi Qabisin ya ahla fulanin ya ahla fulanin ya ahla fulanin yana kiran mutane da sunan kabilansu yana kiran mutane da sunan kabilansu suka dinga zuwa suna taruwa suka dinga zuwa sai da suka gama taruwa yace yanzu idan da zan ce muku ga larabawa nan sun yi muku taron dangi sun biyo ta bayan dutsen nan sun taho da niyyar yake ku kike ma dukku zaku yadda dukkan larabawa suka ce akai me yasa ba za mu yadda ba yace me yasa za ku yadda suka ce ma jarrabna alaihi alaka kaziban baka taba yi mana ƙarya ba to da ka me yasa ba za mu yadda ba to da za mu yadda ma an yadda mana ana haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa to inni nazirun lakum baina yaday azabin shadid to inni muku gargadi wallahi ga wata azaba nan ta nan faro ku ta dun faro ku azaba ce ko mai radadin gaske azaba rutar jahannam kamar yaya azaba yace to ni dinnan da kuke gani Allah ne ya aiko ni Allah kuma ya aiko nan ga muku matakar kun ci gaba da bautar gumakan nan to duk wanda ya mutu yana yi wuta ce zai shiga kuma azaba ce zai haddace ta mai radadin mutane wannan ya kallo wannan wannan ya kallo wannan ba wanda ya ba da amsa wanda inda an tsaya a haka ta ila da yawa a cikin su inda waɗanda suka tabbatar da gaskiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su imani da shi to amma so da yawa ka san idan irin wannan ta faru ana jira a jini manyan gari za su ce saboda haka Abu Jahl sai buɗe baki yake ali haza jama'atana daman dan wannan ka tara mu yake kware kuwa sai faɗa mummunar magana game da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ba Abu Jahl ba sai faɗa mummunar magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna dan ya tsansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbalak ya faɗa mummunar magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nuna dan ya tsansa to wannan magana da ya faɗa sai ta sa duk mutane tunda sun ga ga manyan gari shi yana cikin manyan gari ba su karbo wannan da'awa ta Annabi Muhammadu ba sai mai jama'a gari su ma da suka watsa su karba ba to kuma Allah ya wannan ne dan hikima shi Abu Lahab dinnan shi ma kawun Annabi inda a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da wannan da'awar ya karbi wannan da'awar to da abin da zai faru shine sai a ce ai dangin su ne suke so kira jama'a duk jama'a zuwa bi su zamu hadin baki ne to amma sai Allah ya kaddara ya fara samun adawa tun daga cikin dangin sa domin wannan adawar daga cikin danginsa ita ce za ta nuna cewa wannan abun ba haɗin baki ba ne a shi ne kaɗai ya zo da abinsa sallallahu alaihi wasallam sai dai ku bincike shi shi ku ji daga ina ya samu shi kuma ya ce muku daga wajen Allah ya samu to sai ku yi kokari ku kawo hujjar da za ta nuna ba daga wajen Allah ya samu ba idan kuka kasa to ya tabbata annabin Allah dole ku bi shi in ba ku bi shi ba kuma to kun tabbata kafiri to wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya haka to lokacin da wannan abun yake faruwa shi sai na Abubakar baya gari ya tafi garin Sham bayan wannan ya gama faruwa sai ga sayyidina Abubakar ya dawo kafin ya shigo aka tare shi daga wajen gari aka ce mishi to zo ka ji wani labari ka ji abinda abokinka yake cewa yace menene abinda abokina yake cewa yace abokinka yayi da awar cewa shi annabi ne Allah ya aika shi ka yadda yace na yadda na yadda shi bai haɗu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya imani tun kafin ya haɗu da shi tun daga wajen gari a biyar aka ce ya ce fa shi annabi ne Allah ya kashi ke na yadda na yadda abinda su ba su sani ba shine lokacin da ya je Sham ya haɗu da wani rahibin ya gaya masa cewa maza ka yi kokari ka koma garin ku wani muhimmin al'amari ya faru a garin ku saboda shi rahibin yana da labari a littafansu cewa lokacin aiko annabin ƙarshen zamani ya yi saboda haka sai gaya wa sayyidina Abubakar cewa maza koma gida wani muhimmin al'amari ya faru a garin ku maza ka koma gida to ya tambaya menene abin da ya faru sai aka ce masa cewa Allah ya aiko annabin ƙarshen zamani to ya taho a ransa yana tunanin in dai Muhammadu ne Allah ya aiko to na yi imani da shi saboda haka shi tun ma bai tun yana Sham ya ji labari kuma tun daga Sham din yanke shawara cewa in dai Muhammadu ne Allah ya aiko to ya san wannan maganar ba za ta zama ƙarya ba tabbas gaskiya ne ya yi imani da shi saboda kaga shi ma ba mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mishi Allah ya aiko ni ne annabin ƙarshen zamani ne ce zan je in yi shawara ba irin wannan bane radiyallahu anhu to kuma idan ka kwatanta shi da wani ai ba shi kadai bane irin haka ta faru da shi anan zaka ƙara gane wani irin mutum ne shi misali ka kalli Abu Sufyan a daidai wannan lokacin shi ma Abu Sufyan baya gari ya ji Sham shi ma kuma ya haɗu da wannan rahibin daga cikin abubuwan da rahibin ya gaya masa shine a wannan shekarar kai a dan wannan tsakanin Allah zai aika annabin karshen zamani a garin ku kuma annabin da za a aika din zai zama yana da hali iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza saboda haka Abu Sufyan ya taho yana saurin ya dawo saboda shi ya abin da ya taho yake masa yawo a rai shine a halayen nan da aka faɗa duk makka ya sanin sa mutum biyu ne masu wannan halaye daga Annabi Muhammadu sai shi kansa saboda haka ya taho da tunanin cewa to lalle ko dai shine ko Muhammadu ne annabin nan saboda haka shi ma ya jiyo labari tun yana sha cewa ko dai shi ko Muhammadu dai daga cikin su zai zama annabin karshen zamani saboda haka ya taho da tsoron yana Allah Allah zai zama ba Muhammadu bane dan inda ba Muhammadu bane tabbas shine da ya dawo yanzu ya zauna a gida shi ana ta zuwa ne masa sanda zuwa wannan yanzu ya masa sanda zuwa wannan yanzu ya masa sanda zuwa kuma duk wanda zai masa sanda zuwa zai tambaye shi to ina sako na sai dauko sakon ya bashi ina sako na sai dauko sakon ya bashi Annabi Muhammadu shi ma bashi sako da yanzu ya masa sanda zuwa suka gama gaisawa sai ga bai tambaye shi sakon sa ba ya tashi ya tashi sai abin ya bashi mamaki wannan mutum yana da kyawawan halaye karfe zama shi ne wannan Annabi yana tsoron kada in ya zama shine to zai zama ba shi bane sai dai yi imani da shi kenan ya fara saka wannan aransa sai fito da rabin magana ne yanda mutane suke bare dan ya testing power sai ne sai tambaye matarsa yake kai amma a garin nan kina ganin akwai wanda kyawawan halayensa suka kai na Muhammadu kuwa ba na jin akwai in ji shi kenan ita sai take masa fa kana abin da ya faru ba ai bayan ba ka nan yake mata me ya faru ai yazo ya ce wai shi Annabi ne Allah ne ya aiko shi sai ba maki ya kama shi shikenan ta tabbata Muhammadu ne annabin karshen zamani ba ni bane yana sake saken ne zai yi sai tambaye ta to yanzu ya kuka yi sai duk mutanen gari sun karyata shi suwa na ma ba su yadda ba suwa sai ji duk mutanen gari ba su yadda ba sai hankalin sai kwanta to tunda mutanen gari ba su yadda ba shi ma ba su yadda ba kawai zai jeni mutanen gari sai a ci gaba da adawa da Annabi Muhammadu to haka dai a duk wayannan mutanen na jikin Annabi Muhammadu kowa ya yi imani da shi kuma kowa za ka iya cewa shine mutum na farko da ya yi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai da Khadija ita ce tafakkun imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na Ali bin Abi Talib shine na farkon imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na Zaid bin Haritha wanda shi kadai ne sahabban da Allah ya ambaci sunan sa Qur'ani shine na farkon wanda ya yi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na Abu Bakar shine na farkon wanda ya yi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ne za ka iya sa shi fil maqamil awwal saboda a cikin su ba wanda Annabi zai ce Allah ya aiko ni ce to zan yi shawara sannan za mu dakata in Allah ya dace ta yi zuwa za mu ci gaba daga inda muka kwana اللهم اهدنا فيمن هديت ودلنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا عذاب النار برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي الحق ولا يفدى عليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الذي بدينه ومكتوب عنده في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين